أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركم دا كسنتوا ترى دكوا أتكلم ولي سبب شرنا في سير رحمة شرنا كم باخد عمل دوم سايكو دا كم بيوكو أجد كشافي الدين الغاوي وزوا جمال دوم سام مفتا كم أنا جاي كم أنا دا سب ومن كم بيو نري كان يوم بوم غير مدا كسب أنا تفري تقول تفري بيار 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 هدو 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 يا أكو da kuma 07 7 7 8 4 2 da kuma tabon WhatsApp akan 07 7 3 4 4 5 5 ko kuma dai takan addressing email da fatirahma@yahoo.com da kuma shafin fatirahma da ke dandalin karbin sana Facebook. Yau dai muna Alhadi ne 14 ga watan Rabiul Awwal na shekara 1439 bayan hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda yanzu dai da 3 ga watan Disamba na shekara 2017 kuma kamar kowane lokaci muna tare da shi malamin namu Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Jalemo babban malami a tsangaren nazarin shari'a da addini musulunci ta Jami'ar Bayero da Kano Kano wanda yake samun dama da mu amsa waɗannan tambaye naku da kuma sunana na tsigira sakan wanda nake kasancewa tare da ku a cikin shirin sai ku biyo mu akan makalla. Bismillah.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين بأنكم ومسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاهلتي إلي بيوني كوي جاهلتي وانديكي نفو رشن سنن غسكيا أقولكم جاهلتي وانديكي نفو رشن أيكي نغسكيا jahilci na farko shine al-jahlul ilmi wato mutum ne jahilci abu a ilmanci bai san gaskiyar ba ballanta na har yayi aiki da ita bai santa ba wannan shine al-jahlul ilmi. Al-jahlul amali shine mutum ya san gaskiyar amma yake aiki da ita shi ba wannan jahili ne ana ce masa jahili domin take ilminsa da yayi daidai yake da jahili wanda bai san ilimin ba wajen rashin bin abin da wannan ilimin yake karanta ba. Duka waɗannan abubuwa guda biyu aljahlul ilmi da aljahlul amali wasu jahilci a ilimance ko jahilci a aikace abu ne da ake buƙatar ɗan adam ya nisance shi ya guje shi ya nemi tsarin Allah da dare shi. Shi yasa za mu ga Allah subhanahu wata'ala ya sanar da mu yadda annabawa suke guje ma wannan. الجهل العلمي شين الكجاهل شابو أيل منشي الله سبحانه وتعالى إن جاء النبي صلى الله عليه وسلم كيتا ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. الله يقدر ما دعات الكلام تاريخك أكن شريعة تبع اسم شريعة دع يقدر ما دعاهك سأل الله شو النبي صلى الله عليه وسلم فلا تكونن من الجاهلين كذا مودة تكن جاهلي وتوقع أن بس سمعك ما أنا لا نفس الجهل بمعنى عدم العلم بالحق بس سمعك ما الله يا شيء وأن نفس الله صلى الله عليه وسلم خير زمان وأن بس سمعك ما شيء سأل الله سبحانه وتعالى يسأل بشيء هكا يسأل شيء و الله سبحانه وتعالى بيني يا شريعة بدون متعني وقوة إذا مش في الله بيجعل مريم هكا ما shi yasa yayi mutane daban-daban walau sha'a rabbuka laja'ala an-nasa ummatan wahida wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk wa lidhalika khalaqahum lati da Allah ya ga dama da sai ya sanya al'umma wato duniya sai a zama abu guda daya zama akan hanya daya ake tafiya akan addini daya ake bi da zama na manufa daya ake tafiya akan ta da Allah ya ga dama da haka zai yi kowa da kowa فينا ولا شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ما ولا يزالون مختلفين ما ولا سكشي بسنا سنا سسبا عدونا سنا سسبا تفسكر عديني سما عديني دبني وقوار حل عديني بيكيبي ميبا عديني دسيوني بن كريا هكذا نسو قدام وقم من تأتكين تنانسو لما نفوفنسو قوار إير تنانسو قوار إير منفسا إلا من رحم ربك سيوان الله يتقي shine zai sanya shi bisa hanyar da take madaidaiciya ba zai bi waɗanda suke cikin ruhani ba waɗanda suke cikin karmakami wani dai sai ya sasha wali zalika khalaqahum bisa ga wannan ne Allah ya halicce su wato ne wannan shine yadda ubangiji subhanahu wataala ya ga dama ya halicce sa sanya su mabambanta don ya zama jarraba to wannan abu wannan hakika tace Allah subhanahu wata'ala ya koyar da Annabi sallallahu alaihi wasallam dan kai ya zama cikin wadannan basan shi ba basan ta ba kaga wala ta kuna ne da jahili ana nufin al-jahl alladhi huwa adam lahu bil haqq shi ne rashin sanin gaskiya haka nan zamu ga Allah subhanahu wata'ala yana ga Annabi Nuhu alaihi salam lokacin da ya ga dan sa ya halaka a cikin ruwan tufan tare da halakakku tare da kafirai bayan Allah ya yi masa alkawari cewa zai kukutar da shi da iyalansa daga wannan ambaliya ta ruwan tufana to sai gashi kuma ɗansa na cikinsa shi ya zama cikin halakakku yake da Allah inna bani min ahli wa inna wa'ada al-haq ya ubangiji wannan ɗana ne kuma yana cikin iyalaina kuma alkawarinka gaskiya ne wanda arhamur rahim kuma ka fi kowa sosai da aka yi shi ya zama cikin halakakku sosai Allah ya kabe masa da martani yake ce masa ya Nuhu na laysa min ahlika innahu amalun ghayru salih ce ya Nuhu wannan fa ba kaya cikin iyalanka domin aikin sa ba mai kyau ba ne saboda aikin sa shi zai tabbatar da shi cikin iyalanka ko da kai ka haife shi tunda har aikin da yake kai addinin da yake bi ya saba wanda kake bi to kamar ya zama ba cikin iyalanka yake ba wala tasalni ma laysa laka bihi ilm inni a'iduka an takuna min al-jahili Allah ce kada ka tambaye da abin da baka da ilimi a kansa ina yi maka wa'azi kar ka zamo daga cikin waɗanda suke jahili a nan jahilci yana nufin rashin bin abin da yake gaskiya wato ƙoƙarin a tsirar da ɗanka da cewa baya bisa kan tafarki irin naka wato kaucewa gaskiya ne kuma ina maka wa'azi kar ka zamo cikin waɗanda su kauce wa gaskiya nan take Annabi Nuhu alaihi salam ya nemi tsarin Allah ene mutsarin Allah inni a'udhu bika an as'alaka ma laysa bihi ilm ma laysa li bihi ilm wa illa taghfir li wa tarhamni akun min al-khasirin yace ina neman ka tsare ni mu tambaye ku roki ka abin da ba da ilimi akan sa in baka gafarta ba baka tunga ina zan kasance cikin jahilai kaga anan jahilci anan ana nufin wanda ya san gaskiya ya bi iya kauce mata shi yasa ya nemi gafarar Allah yace Allah ka gafarta mun ka daina domin duk mutumin da zai kauce wa gaskiya to babu shakka yayi laifi yana buƙatar neman gafara daga Allah yana neman buƙatar ya nemi jin kai daga Ubangiji subhanahu wataala to kaga anan neman kuɗa ne daga fadawa cikin jahilcin da yake da ma'anar wato kin aiki da gaskiya haka nan Annabi Musa alaihi salam lokacin da ya ce wa mutanansa cewa su yanka saniya قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين فتقول لك إن موسى يتيو متى نسكو ينك ثانية يسكى تيئة كاري كيمو وتكاميد مو أبي إزجلي فتمنى تبير كوائي كشي من الأموة يكما كان تيئة من ينك ثانية لنين ألا كري ينك ثانية لواندي كشي من الأموة to shine sai Annabi Musa alaihi salam ya nemi tsarin Allah sai a'udhu billahi an kun min jahili ina neman Allah ya tsare ni in kasance cikin jahilai wato waɗanda suke izgili domin aikin izgili ba aiki ne na wanda suke masu aiki masu riko da gaskiya ba aiki ne na waɗanda suke sashenci suna cikin gaskiya ina roƙon Allah ya tsare ni daga cikin irin waɗannan kaga anan aljahlu da Allah ya nemi ya zuwa to Annabi Musa alaihi salam ya nemi tsarin Allah da gare shi shine jahilci na sanin wato na sanin gaskiya da kauce mata ka san gaskiya kuma ka aiki da abin da ba gaskiya ba to duk waɗannan nau'uka na jahilci guda biyu abu ne da ake buƙatar musulmi kokarin kauce musu farko yayi kokarin sanin abin da yake ilimi ne ya san abin da yake wajibi a kansa ya san haƙoƙin da suke kansa na Allah subhanahu wata'ala da haƙoƙin bayin Allah da suke wuyansa ya yi ƙoƙarin ba wa kowane mai haƙƙi haƙƙinsa ya yi ƙoƙarin sanin haƙoƙin kuma sannan da duka haƙƙi ga mai haƙƙi to wannan ya kawar da kansa ko yana nisan da kansa daga jahilci da ilimi sannan kuma ya yi ƙoƙarin aikata abin da ya sani abin da duk ya sani ya aiki da shi haƙƙi ne ba mai haƙƙi haƙƙinsa wannan aiki da abin da ya sani shi kuma yana kawar da shi yana nisantar da shi daga jahilci na wato na aiki jahilci a aikace waɗannan nau'uka na jahilci suna tare da adam saboda haka kullum yana neman Allah subhanahu wataala ya fitar da shi daga ya rage masa wannan saboda Allah subhanahu wataala yana cewa kana innahu kana zaluman jahula dan adam ya tabbata mai yawan zalunci ne mai yawan jahilci akwai wannan jahilci tattare da shi ko dai aljahlu bi ma'ana adamul ilmi bil haqq ko aljahlu bi ma'ana adam ittiba'il haqq ko da jahilci rashin sanin gaskiya ko rashin bin gaskiya haka dan adam yana sanin gaskiya sannan yana aiki da gaskiya to yana kuma ƙara nisantar wannan jahilcin da ya zama sifa ce da ubangiji subhanahu wataala ya ce dan adam ya sifanta da ita Allah ka ba mu dacewa
amin tumani mala Allah ya saka alkari kaje ta farko a yau ta zo ne daga mai tsaron mu nake cewa assalamu alaikum mallan tambayar sa ita ce idan mace tana halin rashin lafiya kuma ba za ta iya taɓa ruwa ba saboda sanyin da take ji sai jinin haila ya zo mata a wannan halin na rashin iya taɓa ruwa har ya ɗauke ba ta ji sauki ba sai take yin taimama idan za ta yi sallah gashi kuma akwai wanka a kanta to mallam idan Allah ya ba ta lafiya ta yi wanka da ake binta to matsalolinta sai ta rama su ne?
Duk mutumin da ba zai iya amfani da ruwa ba saboda in yi amfani da shi zai cutar da shi ruwan ko kuma yana da cutar da idan yi amfani da ruwan za ta yi taru ta yi jinkirin waraka to ya halatta ya taimama yadda zai yi sallah zai tsanci ta ibada idan ya yi taimama to taimama za ta halatta masa yin sallah kamar mace da take da janaba mutumin da yake da janaba ko mace da take da jinin al'ada ya ɗauke mata sannan zamana ba za ta iya amfani da ruwa ba saboda zai cutar da ita ko kuma ya zana da cutar da an ruwa ya taɓa ta za ta ƙaru ko ta yi jinkirin waraka to shi kenan in ta yi wannan taimama ta yi ibadarta ta yi sallarta shi kenan wannan sallar ta yi kamar ta yi alwala ne ta yi wanka ne ta yi alwala babu bambanci kuma idan har ta samu damar taɓa ruwa ɗin ta yi wankan to ba za ta sake sallolin da ta yi a baya ba sallolin da ta yi a baya shi kenan salloli ne cikakku kamar na kowa sun samu karɓuwa insha Allah
sai tambayar ta gaba take cewa mallam tana so a faɗa mata ma'anar kalmar islamiyya shin daga islam kalmar ta samo asali ko ma'anarta daban
ai da biji ma an ce islamiyya wato abin da yake na musulunci in ka ce almadrasatul islamiyya makaranta ta musulunci shine abin da ake nufi
sai ta ce menene ma'anar sunan hanan
hanan yana nufin tausayi sa wa kirki hanan yana nufin zama mai tausayi
ta sai mai tambaya na gaba yake cewa mallam shi ma'aji ne na adashi kuma sun yi mutane sun yarda da shi suna ba shi ajiyar kuɗaɗen shi har ta kai shi kaɗai ba ya iya yin aikin sai ya nemi yayansa ya rika taimaka masa da aikace-aikace to sai wannan yayan nasa ya kwashi kuɗaɗen masu ajiyar kuma kuɗaɗe ne masu yawa to haka sai ya ƙararsa a kotu domin ya dawo masa da waɗannan kuɗaɗe da ya ɗiba sai mahaifiyarsa take cewa kada ya yi ƙararta sa ya bar wa Allah ya ƙyale shi Allah zai mayar masa kuma masu ajiyar su kuma suna ta damun sa da kara a kotu a kan sai ya biya su shi ne ke tambayar shin ya janye karan ne domin biyayya ga mahaifiyarsa ko kuwa ya ci gaba domin neman haƙoƙin jama'a
to abinda yake haƙƙinka shi kake yafewa ko a roƙe ka yafe abinda yake haƙƙinka ne amma haƙƙin wani baya yafe haƙƙin wani idan har ɗan uwanka ya cinye haƙƙin mutane wannan ba haƙƙinka bane da mahaifiyarka za ta nemi ka yafe ke kaya fi ma'ana kana da duke da aka basu idan ba ka da duke da aka basu babu ta hanyar da za su karɓi haƙƙinsu sai ta hanyar tsari ya kama shi ya tatso maka haƙƙin su zaɓo masa haƙƙinsu wannan mahaifiyarka ba da ake shiga nan da ba za ta yi cewa ka yafe ba ba naka ba ne to da ka kai shi ƙara ko shigar da shi ƙara domin a karɓo waɗannan dukiya ɗin wannan baya sabawa biyayya ga iyaye saboda kana yi musu biyayya ne akan abin da kake iyawa ko abin da kake naka ne ko abin da yake daidai ne amma abin da ba daidai ba ba a yi masa biyayya ba a biyayya so dole ne a tsume shi domin ya dawo da wannan dukiya da ya tsoka don gudun gaba ma kai ya sake
to sai nake cewa mallam yana neman sayayyar matsaya ne game da yin komai na aure bayan sake uku a lokaci guda
to malamai kamar yadda muka sha faɗi suna saɓani kan matsalar saki uku a lokaci guda galibi dukkan mazahib guda hudu sun halarta cewa saki uku a kalma ɗaya ko a zama ɗaya ko a lokaci ɗaya ba matsayin uku jiki sun san wannan shine horon da Sayyidina Umar yayi a zamaninsa dukkan wani wanda ya saki matar shi sai uku a dunkule ko a kalma ɗaya ko a majalisi guda sai masa horon cewa zai zartar masa da wannan saki wanda kansa sauran malamai suka yi tafiya a wasu daga cikin malamai suka cewa idan akwai wato maslaha ana iya duba fatawarsu su ma na cewa saki uku a kalma ɗaya ko a lokaci ɗaya a matsayin ɗaya yake a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam da zamanin Sayyidina Abubakar da shekara biyu ta khalifancin Sayyidina Umar kafin ya zartar da shi a matsayin uku wannan fatawa ta su za a iya duba ta idan ya kasance akwai wata barna ko wani cutuwa da za ta faru idan har aka zartar da wannan ta saki guda uku din a lokaci ɗaya tana yiwuwa an yi shi a cikin wani yanayi sannan kuma idan aka zartar da shi a haka gida zai shiga tagayyara musamman ya'ya za a shiga gida zai tarwatse za a shiga wani hali ana iya duba wannan fatawar ta su waɗannan malamai idan kuma ya kasance mutum yana da ganganci wajen saki ana iya masa horo kamar da Sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu yayi horo ga dukkan wanda ya shiga wannan ko sauran malamai suka tafi akan wannan horon nashi saboda wasu suna yi da ganganci kuma daga baya su zo suna neman ya za a yi a sasanta to irin waɗannan tafiyar musu da horon da Sayyidina Umar ya yi wanda khalifa ne Rashid kuma Muwaffaq wanda yake samun dace a cikin ijtihadinsa to wannan yana da kyau a zartar musu da irin wannan in aka duba aka ga cewa kuma akwai maslaha wacce za ta iya bayarwa zuwa ga a dubi fatawar malaman da suke ganin tun da ya kasance ɗaya ne a zamanin Annabi da zamanin Abubakar da khalifancin Umar shekara biyu ta khalifancin Umar sai a duba fatawarsu amma abin ya je kotu alƙali alƙalai suna yin hukunci da abin da suka yi da abin da alƙali hukunci da shi to shi yake lutuntar mutum fatawa ba ta iya warware abin da alƙali hukunci da shi daga kaje kotunanmu duk suna amfani ne da abin da yake a kotunan ƙasarmu suna amfani ne da abin da yake mazhabar malikiya da kasaki uku ne shiru wannan to in alƙali ya tabbatar da wannan sakin a haka to fatawa ta ko wani malami da za ta warware wannan hukunci na alƙali ba don fatawa ba mulki ba ce ba ta zama tilas a yi aiki da ita ba
sai wani yake cewa malam ya ji wani malami ya ce idan mutum zai karatun alƙur'ani ko a cikin sallah ko a wajenta ba a rawaito cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim ba sai dai a ce a'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthi shi ne yake son ƙarin bayani
to isti'aza wato neman tsari lokacin da za a fara karatun alƙur'ani ko a sallah ko a wajen sallah abinda malamai sai su itibaki a kansa duk wani mazahib duka kuma da yake cikin majmu'u da suke cikin littafin al-Mughni na Ibn Qudama da al-Adhkar na Imam an-Nawawi cewa mutum zai iya cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim zai iya cewa a'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim zai iya cewa a'udhu billahi sami al-alim min ash-shaytan ar-rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi wadannan duka abu ne da malamai suke ittifaki a kansa ban ga wani malami da ya saba game da ɗaya daga cikin wadannan ukun ba idan wani ce ba za a yi ba to wannan sabon fatawa ce da ban san ta karanta ba za ka iya faɗar a'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim shine a ƙalla abin da za ka faɗa za ka iya cewa har ma wasu daga cikin malamai suna ganin kamar wani fi inganci duk da wannan maganar ta su ba haka take ba kamar yadda za ka gani a cikin littafin Ibn Qudama littafin al-Adhkar na Nawawi suna cewa wannan shine al-asah shine alayhi al-jumhur to amma abinda aya ta faɗa a'udhu billahi as-sami'il 'alim wa imma yanzaghannaka min ash-shaytan nazghun fastaghfir lillahi innahu huwa as-sami'ul 'alim فإنه هو السميع العليم ولكن أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وكم فتي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه من همزه ونفخه ونفثه كما يندي زواجك سنن أبي داود ذا سنن ابن ماجة دو سنن أبي شكل لتفاق حديثي
تسي ولي كتا إذا مسيح تامرك هاتا يا ko uku a bayan liman idan ya miƙe zuci ko sauran rakawa'in shin zai sai yayi kabbara ne ko kuma miƙewa kawai zai ya fara karatu
sai yayi kabbara dukkan wani wani rukuwa musulmi ya lankwafa ya taso a sallah ya kabar bari ko da kan yana zaune tashi zai shiko zai kabbara ba kawai da miƙi ba
da sunan assalamu alaikum malam mutumin da yake sallah ta saro ya samu liman a tahiyar karshe na sallah ta azhar idan ya tashi zai yi raka'a biyu saboda hadisi mana da raka'a ka atar min as-salati to kana raka'a ka raka'a sala daga Ammar Muhammad
to me alaka Allah wannan kana raka'a sala idan zai ya samu shi a tahiyar karshe shi kaga bai ma samu cikin sallar ba kenan ya ta raka'a raka'atan ka samu ruku'u sannan kuma in ka kabi liman a sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam ga mai kasaru wato matafi idan ya bi liman mai cikawa shine ya cika sallarsa so ba daidai bane ya bi liman liman ya yi sallah raka'a hudu shi ya tsaita a biyu ko biyun farko ko biyun karshe wannan duk kuskure ne ya saba wa sunnar wa aiki sallallahu alaihi wasallam sunnar ta Abul Qasim shine mutumin da ya bi mazaunin gida yana matafi to wajibi ne ya cika sallah tare da mazaunin gida in yana so ya kasaru sai ya sallarsa shi kadai
ta sai wanda yake cewa assalamu alaikum malam yayi noma ne ya samu riɗi kwano 40 shin ya zai wajen fidda zakka
to riɗi ga baza mazhabar malikiya da sauran mazahib ba ba sa masa zakka ko da ba wani abu ne da yake abinci wanda ake ajiye shi ba abinci bane kamar shinkafa gero masara da dawa wanda abinci ne ana cin sa a matsayin abinci sannan ko da ana ajiye shi to amma bai zama ta'am ba don haka ba sa masa zakka don haka suna masa zakkar suna masa zakkar zakkar abu ne in yana sayarwa ya to ya noma ya sayar suna masa zakkar kadara ne wato idan ya sayar kuɗin da ya sayar da shi in yi shekara a hannun sa yana juya su ko baya juya su ya ajiye su to wajibi ya fitar masa da zakka amma ba ba abin nan din ba gurin an hana fitar abin da ya fito ya kasa ana ya fitar masa zakka ya zama dukiya ne irin wannan kaga in nomawa ya yi zai ba da in noma ya yi da ruwan sama wato ruwan sama ne ya shayar da shi zai ba da ushiri so zai ba da 1/10 idan kuma shi ya shayar da shi wato noman rani ya yi ba ya yi masa to zai ba da nasfir ushiri wato zai ba da kaso 1/20
to sai na ce assalamu alaikum malam mutum ne ya kai wa yarinya kuɗin aure aka amsa an ba shi garinsu kuma sai aka aura masa wata yarinyar amma a nan bai sanarwa da iyayen wannan da ya kai wa kuɗi ba fiye da shekara kuma bai turo ya karɓi kuɗinsa ba shin ya halatta wani ya zo ya nemi aurenta ko hakan zai zamo nema cikin nema
kuma nema cikin nema haka ya ta zama ita ba ta yi aure ba shi kuma bai sake waiwayanta ba tun da har aka ɗau wannan lokacin bai sake ba ta alama da ya janye kenan ko za ka ɗin ta samu miji tana iya yin aure ba za a ce shikenan ya kawo kuɗin aure shikenan ya riƙe mata wuya ba sai ranar da ya ga dama ya waiwayo ta shekara biyu shekara uku sannan za ta yi aure wannan ba haka ba ne shiru ɗinsa da nashin dawowa bayan an ba da kuɗi an ba shi ya ƙara dawowa wajen kanta ba har ba zai wani aurensa daban wannan ya nuna cewa ya haƙura da mutum aurenta haka ta sa miji za ta yi aurenta
ki sani ki tsamalan shin zai iya yin sallar asuba a gida saboda kullum in ya fita yana dawowa da sabuwar mura saboda sanyi daga Habib Ibrahim Gomaja
to baya da kuma hanyar da zai bi ya ci da mura ya samu wani abu ya rika fuskar sa mana ya samu wani abu ya yi irin yadda ya sa a mawali mawali ko ya rufe hancinsa in ya yi wannan ya ga still yana cutuwa to shi kenan sai ya zama sa uzuri amma ba haka ba bai jarraba wata hanya ba ba zai yi ba kawai ya ki sallah saboda wannan ya jarraba yin wani abu sai dai in ya buji ya jarraba dukkan wata hanya sai kamata ya bi ya ga bata magance masa cutar ba to abin da za ka cuto zari ana maka sauki a kansa sai ka yi sallar ka kai kadai
to sai Ismail Yusuf Kabir yake cewa malam menene hukuncin wanda yake zuwa kallon garaya domin ya ji wasu suna cewa idan mutum ya je wajen ba shi da sallah ta kwana 40 shin ya abin yake
to maganar ba shi da sallah ta kwana 40 ban san ina aka same shi ba ban san wani hadisi wanda ya ce in ka je sallar kallon garaya ko wani gurin kiɗa ba baka da sallar kwana 40 abin da na sani a nan inda aka faɗi wannan shine zuwa wajen boka idan wajen mutum boka ya je ya yi tambaya ba tare da ya gaskata shi ba, tambaya kawai. To wannan ba za ka karɓi sallar shi wata kwana 40, wannan ya zo a cikin hadisin Muslim. Amma wajen garaya idan ka je zuwa wajen garaya, abinda ka je, abinda ya wakana, abinda za a ce ka yi saba wa Allah, amma ba za a yi da alaƙa kuma da rashin karɓar sallar ka.
Sai dan Ladi Muhammad Sokoto yake cewa mallam yana da saving account na banki domin albashi ba dan ajiyar kuɗi ba, sai duk wata sai ga an sa mishi ƙarin kuɗi da bai kai naira 50 ba a matsayin wato internet kasancewar sa saving account. An ga shekara 10 yanzu sai ya ji an ce kuɗin ruwa ne ake sa masa, saboda haka sanadiyar wannan sai ya bar amfani da wannan account din. To mallam ya zai da kuɗin da aka ce na ruwa ne da bai san adadinsa ba,
sai kintata san adadinsa ba, sai ka kintata. An kace shekara 10 kuma duk wata za a sa maka naira 50, sai ka kintata naira 50 a shekara, wata a shekara 10, wata watannin shekara 10 nawa za su kama, sai ka wannan kintacin ka fitar kai wani aikin alkhairi da shi ko ka ba mu sadaka.
To sai ka ce assalamu alaikum mallam, yayi umara ana yi gobe aikin haji, sai yayi aski. Bayan ya yi askin sai wani yake ce masa ai ba zai yi aski ba, shi kuma tamati iya ni ya yi, idan Allah mallam ne ne matsayin abin da ya yi daga Ali.
To abin da ake cewa ba wai a kai haramun ne yin askin ba, ko laifi ne, ko zunubi ne, ko mutum ya yi hajjinsa ba ta yi ba, ko umurarsa ta samu matsala, a'a ana buƙatar tun da har za ka yi hajji a daidai lokacin, kai kana buƙatar wani abu a kanka da idan ka gama hajji za ka aski. In karga kai kalliya kai kurkwabo, to kaga babu wani tashi kuma a kanka, sai kawai a sa aska din a yi ta gurzar kan naka kawai. To da dole dai a yi, ko da ba gashi dole a gudanar da aska a kanka, to kawai a yi ta jin aska a kanka ba gashin a kai, a je ma a ji maka rauni, to sai ka dan bar gashin sai kai saisaye, sai da in ka zo kai haji sai kai aski. So in har ka riga ka yi talliya ka yi kwabo, to a wannan lokacin kuma ka yi haji, to sai ka gudanar da aska a kanka, shi ne a askin naka. Amma wancan umarar ta fita yi kuma hajjin fita yi, ba kuma ba za a kuma rubuta maka zunubi cewa ka saba wa Allah ba.
To sai Abu Abdullah Dawakin Tofa yake cewa mallam tambayar sa yake ce menene matsayin dunkule hannu wajen dafa ƙasa ya dagowa daga wato daga zuwa cika sauran rakawai a sallah.
To yana daga cikin abin da ya tabbata na sifar sallar Annabi sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda zo cikin Mu'jam al-Awsat na Tabarani, hadisin Abdullahi ibn Umar cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam idan zai tabo daga zaman tahiyya na farko yana dunkule hannunsa. So mutum zai iya wannan a lokacin da mutum zai taso daga abin nan, ba wai ya zama wajibi ba ne, amma ya zama mutum ya yi yana da ladan wanda ya tsago ga wannan sunnar. Hadisi ga Hassan yana cikin Al-Mujam al-Awsat da Tabarani.
To sai an tike cewa mallam ta yi wanka na al'ada, daga baya kuma sai ta tsaka ganin wani abu ruwan ƙasa, shin za ta iya ci gaba da azuminta?
Na'am, za ta ci gaba da azuminta, ba jinin al'ada ba ne, ba zai karya mata azumi.
To sai Faruk Ibrahim shi kuma ya ce assalamu alaikum, dan Allah mallam yana son ƙarin bayani ne akan hadisin da ke cewa jini ya fara a bako zai kuma ƙari a bako zuwa ƙarshe.
Hadisin Muslim, bada al-islamu ghariban wa sayudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba, musulunci ya fara bako kuma zai koma bako kamar yadda ya fara, na bi cin madalla ko aljanna ta tabbata ga baki. Abinda yake nufi musulunci ya fara a cikin mutanen da ba su san shi ba su fita a ƙasa, waɗanda suka karɓi musuluncin a lokacin suke ta shan wahalhalu a farka ganin su, wasu gidadawa, wasu waɗanda suke kawo fitina, wasu kaza wasu kaza, su ta wahala har ta kai su ma sun yi hijira ko an kure su tilas ba don suna so ba, sun bar ƙasarsu, sun bar dukiyarsu, sun bar dangin su, bar gidajensu, har daga haka Allah subhanahu wa ta'ala ya saba wa addinin ƙarfi har ya dawo ya zama addini ne mai ƙarfi da babu wanda ya isa cutar da 'ya'yansa bayan ƙasa. To kuma daga baya ya dawo yana ta raguwa, yana ta raguwa har ya kasance kuma an jahilce shi, ya zama na wanda zai riƙe addinin kuma a lokacin sai ya zama shi ne baƙon kuma ya koma kamar farko kenan. sarka masa kallo ko kana masa kallon wani fitinanni ko wani wanda yake kokarin zakewa a addini ko a kiran dan kishin islama ko abu irin wannan to wannan shine ma'anar bako zai koma bako kuma yanzu halin da yake ciki kenan yanzu ba addinin ya koma kamar bako a koyarwar addini ita ce ba a santa ba an fi sanin wasu abubuwa ko din al'ada ko kuma wasu abubuwa da wayewar zamani ta zo da su amma shi ne addinin shi ne kullum ke jahilta sai ga musulmi ga shi nan ta gariyar musulmi gaba da baya iyaye da kakanni za ka yi iya lissafinka baka je kan wani wanda yake ba musulmi ba cikin iyayensa amma kuma sai ka samu jahiltar musulunci ta yi kamari tare da shi ya wata maganar ko wani furicin abin sai ya baka mamaki in ya ga wani abin na addini yana mamaki wannan ma musulunci ne sai ana masa bayani to kaga addini ya koma bako kamar yadda ya fara bako to mutane da suka haƙuri suka ci gaba da riƙe addinin su riƙe irin wannan ƙalubale da su ta fuskanta ba na biye musu albishir cewa fatuba lilwuraba yake cewa ba dalla ko kuma ka ce a tuba yana aljanna ta tabbatar da su da suke baƙi wannan shine abin da musu da hadisin yake nufi a hankuli
to sai SIS a salafi yake cewa assalamu alaikum malam tambaye sai ta ce ya kasance mai sana'a hannu to idan mutane suka nemi yayi maka aiki suka nemi yayi maka lissafi na kuɗin kaya da na aiki to idan ya je kasuwa wani lokacin yakan nemi ragin kayan da zai siyo ko kuma ya ga farashi ya sauka haka nan wajen aiki da ba shi yake yi ba nan ma yakan nemi ragi to malam ina hukuncin kuɗin da ya samu a matsayin wannan ragin sun zama nasa ne ko kuwa sai ya mayar wa da mai kayan
idan lokacin da aka zo ya yi musu lissafi ya gaya musu abin da zai tashi wato ya gaya musu cewa wannan abu zan yi muku shi abu kaza ya je da dukiyarsa ya saya shi ya sai kayan da kudinsa a kai masa rage kayansa da kudinsa ya je ya sai kayan ba kudin zai karɓa ba ya je ya sai siyo duk abin da zai kawo musu su kuma suka biya shi kudin aikinsa wannan babu komai wani ya samu rage kayansa ne ya samu rage a kansu haka in ma saura suka yi nashi ne amma idan ce musu ya yi ga kudin kaya abu kaza ana sai da shi kaza abu kaza ana sai da shi kaza abu kaza ana sai da shi kaza ga kudin lebo na kaga anan a kudin kaya kayan su ne lebo kuma shine kudin ka kai da ka za ka yi aikin to idan ka je ka samu ragi to za ka da musu da canjin su cewa abu kaza din da na gaya muku yadda zan so shi a kasuwa na samu ragi ga abin na kansu ko ka samu wani an kara wani an rage su za ka wayar da karin inda aka yi tsari inda aka rage su dai ya samu balance cikin dukiyar ka na masa da sauransu wannan shi ne abin da ya fi shari'a amma in ka ba shi kudin kaya ya baka akan za ka yi kaso kaya da wannan kudin da kudin sa ne ba da kudin ka ba akwai bambanci kaso kaya da kudin ka kaso kaya da kudin ka duk ragin da ake ce aka yi wa amma kaso kaya da kudin sa shi ya bada kudi kaso kaya to in suka samu riki ka da masa da canjinsa so mutane su kula da wannan yawanci akan samu shiga cikin haƙƙin mutane idan ka ce abu kaza ga kuɗin kaya zan soyo abu kaza ga kuɗinsa zan so abu kaza ga kuɗinsa sannan sai ka je kuma ka nemi riki ko ma watakila daman can ka rubuta kuɗin fiye da yadda ake sayarwa a kasuwa to a nan abin da duk ka samu ka ci ya karu a nan ka ci ka ci abin da ba naka ba
to sai mai sako na gaba yake cewa malam shin mutum ne ya sayi fili a matsayin kaddara bayan wasu shekaru kuma sai bukata ta kama shi ya sayar da filotin zai fitar masa da zakka ne kafin ya yi amfani da kudin da Alhaji Aliyu Duwala Kabaru
shi duka kayan da ka saya da kake da shi filayen da kake shi ko kayan da kake su na kaddara duk sanda suka shekara sai ka yi lissafin kudinsu ka fitar da zakkar su ba wai sai ka sayar ba sannan za ka fitar da zakkar su in kana da filaye da ka saya a matsayin kaddara duk shekara za ka cika filayen nan yanzu za su kai kaza za ka ga zakkar su za ta kama kaza to za ka fitar da wannan dukiyar ka bayar a matsayin zakka in baka bayar ba tana nan a wuyanka ina binka wata shekara sau za ka sake lissafi na ma ana binka ba wai sai ranar da ka sayar ba sannan za ka yi wa abin zakka ina fatan ya fahimci abin da kake nufi
to sai ne ke cewa assalamu alaikum malam yar wata ce suka samu matsala da mijinta ya mace kashi uku lokaci daya bayan kwana biyu sai yace ayi take uku lokaci daya matsayin take daya yake shine take neman ingancin hakan sako daga Amina Hussein Muhammad
kana ai mun ansa ta ko so mun ansa wannan wanda ta yi mai sauraron mu ne zata ji ansar da muka bayar bayan ita ce ansar
wannan kuma yake ta assalamu alaikum mallam tambaya ta ita ce wani nayi wa aikin hoto akan naira 14,000 ya bani dai naira 4,000 sai kuma ya mutu yan wata suka neme ni akan ayi maslaha ba sai na kawo hoton ba da rike 4,000 sai na ce tukan kudi na in ka musu hotunan su sai wata ke cewa wai bani da kirki shin ya halatta tukan kudi na ina neman karin bayani
me ya baka jin za ka yi abu kai abin nan kuma ya mutu to kudin ka yana nan a gurin cikin dukiyar dukiyar gado kafin araba za a ba ka kudin ka kalbu kuma kayan da kai musu in abu ne za a yi sayarwa su sayar abu ne za su iya rabawa su raba abu ne za su aje su aje amma ba za a ce kai ka riƙe ba in kai ka ga dama ka yafe wannan kuma riƙin ka ne kana da dama ka ce ka yafe amma kayan da har ka riga ka yi to yana nan na haƙƙin ka yana nan cikin dukiyar wannan mamaci sai an cire maka kayan ka
sai shi kuma da mai tambayar ke cewa malami ne hukuncin daukar video game da gidan kallo da shirya gasar kwallon kafa a matsayin sana'a
to duk abin da za a iya samun matsala a ciki ta fuskar ko tarbiyyar yara ko rashin tarbiyyar sabari ko za a samu cakudin maza da mata ko za a samu wani karna a ciki to daukan shi a matsayin sana'a haramun ne ka bude gidan kallo a cikin unguwa da kawo matsala wajen tarbiyyar yara yara su rika dauko kudaden iyayensu suna kawo maka suna shiga kallo a gurin kallon nan zaka tara mutane wadanda suke mabambanta shekaru mabambanta ɗabi'u wani yaron daga nan zai shiga wata harka ko ya shiga shaye-shaye ko ya shiga wasu ɗabi'u marasa kyau ka ba da wani kwantar gushe wajen lalata tarbiyyar al'umma saboda kana da kamasho cikin dukkan wani abin da ya faru a wannan gidan kallo a dalilinka saboda kana da kamasho in wani yaro ne ya lalace a nan wani yaro ne ya zama ɓarawo saboda wannan wani yaro ne ya koyi shaye-shaye saboda wannan saboda shakka kana da kamasho har illa masha Allah duk sanda wannan yaron ya wata aikata to kana da wani kamasho cikin abin da ya na laifi saboda ka mutane su kula san meye za su mayar a matsayin sana'a an san cewa irin waɗannan gidajen galibi sukan haifar da matsaloli ta fuskar tarbiyya da yara kanana da har samari samu matsalar tarbiyya a ciki su zai zama shi ne sana'ar ka kaga akwai matsala
to sai wannan shi kuma yake cewa malamin yakan ji idan an kammala surar tini ana cewa balawan hannu ala zalika min shahidin shi ne ke tambayar menene ingancin wannan karshen da ake yi
hadisi ne aka rawaito wanda bai inganta ba saboda haka babu wani abu da ya inganta ana faɗa a wani lokacin
wani kuma shi assalamu alaikum malam tantance ita ce akan tahiyatul masjid shin akwai wani adadi da shari'a ta kayyade ko kuma ta iyakance ko kuma mutum yana iya yin adadin da ya ga zai iya yi daga Muhammad Fatihu
tahiyatul masjid raka biyu ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan da kala ahadukum masjid fala yajlis hatta yusalli raka'atayn idan din ku shiga masallaci kai zauna sai ya sallaci raka'a biyu saboda raka'a biyu ita ce tahiyatul masjid idan mutum ya wani raka'a biyu ya yi sallama ta yi tahiyatul masjid in ya tashi ya ci gaba da nafila to wannan kuma za cikin annawafilul mutlaqa nafilfilu ne waɗanda suke sakakku kana iyan su idan ka saba in dai ba lokacin da aka hada yin nafila ba in ka shiga masallaci lokacin da aka yi nafila sai ya raka ta yi tahiyatul masjid to kuma ba za ka sake kama wasu nafilfilu ba don a wannan lokacin an hana yin annawafilul mutlaqa haka ba za ka kara akan biyu ba
kike shi kuma a Jamilu Alhaji Dauda yake cewa malam me hukuncin namiji ya rika sa hoda wajen kwalliya
to idan an fahimci cewa hoda wani abu ne da mata suke keɓanta da shi na kwalliya to haramun ne namiji ya kwaikwaye su a nan ya sani na hoda wani abu ne da ke na kwalliyar mata ba maza a ciki mutum ya shiga kwalliya da hoda kamar daidai yake ya sa jan baki saboda haka kaga ya shiga cikin abin da mata ne suka keɓanta da shi ya shiga cikin al-mutashabbihina bin-nisa wanda suke kwaikwayon mata annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya la'ance su kamar mazan da suke kwaikwayon mata ko matan da suke kwaikwayon maza annabi ya la'ace su haka nan mazan da suke kwaikwayon mata su ma annabi ya la'ace su da duk wani abin da ya zama min khasa'isin nisa mata aka san su da shi ba maza ba to idan namiji yayi wato ya zama ya shiga cikin la'anta ta annabi sallallahu alaihi wasallam
kai wannan ce assalamu alaikum malam menene matsayin mutumin da iya suka nemi ya siya musu wani abu amma ya ce ba shi da kuɗi bayan kuma yana da shi ɗin daga lawan muhammad sanka
bai kyauta ba kuma ya ji tsoron allah zai iya jarabe shi da rashin yadda ya yi wa kansa fatan ba ya da shi allah zai jarabe shi da rashin abinda yake musu ruwa da shi ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ya kwace ya zama na ya dawo baya da shi inda gaske ba daidai ba ne karka yi wa Allah irin wannan Allah ya baka iko karka cewa bai baka ba akwai mutumin da yake gaban annabi sallallahu alaihi wasallama sai yake ci da hannun hagu abinci ne an kawo sai yake ci da hagu annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce ka sa hannun dama ka ci da wato ka ci da dama sai ya ce ba zan iya ba wato wai ba zai iya amfani da damansa ba ne daga ranar bai kara daga hannun damar ba wato sai ya shanye ya za a kwanci tunda ya yi wa kansa wannan fatan Allah ya tabbatar masa da hakan saboda haka tun daga ranar nan nabi ya ce bai kara mai ruwa ya ce bai kara daga hannunsa ba ya kai shi baki za ka kana abinda Allah ya hore maka za ka yi wa iyayenka amma saboda bai ce ba ka da shi to sai Allah ya jarabe ka da babu din kaga ko wannan ba karamar matsala ba ce ka jawo wa kanka haka mutum ya sani cewa da shi dukiyarsa duk na iyayensa ne an tawo maluka li abik za ka kai da kaya mallaka wuya ne inda ba wushe yake faɗa
da tsanin kisa da malam ya ingancin hadisan nan shafa'ati mubahun illa liman sabba ashabi mubahatun illa liman sabba ashabi da kuma wanda ke cewa fa idza ra'aytumul ladina yusabbuna ashabi faqulu la'anatullahi alaikum
hadisan ba su inganta ba zagin sahabbai babban laifi ne ba karamin laifi ne idan mun fahimci zagin musulmi kowa ne ne shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sibabul muslimu fusuq qitaluhu kufur zagin musulmi fasikanci ne wato saban Allah ne yake fitar da mutum daga da'a Allah to wannan musulmi kowa wani iri ne to kuma ballantana zagin manyan waliyan Allah idan sahabbai kaga shi ya fi cancanta mu fahimci fasikanci ne wato wanda zai zagi sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu shakka ya daukar wa kansa babban laifi wanda shi tabala buhtanan wa ithman mubina annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tasubbu ashabi wani hadisi yana cikin sahih bukhari da muslim la tasubbu ashabi fa wallazi nafsi bi yadihi law anfaqa ahadukum mithla uhud dhahaban ma balagha mudd ahadihim wala nasifa nabi yake cewa na rantsi ila yake cewa kada ku zagi sahabbai na rantsi da wanda zai na yake a hannunsa da cikin ku zai ciyar da mu da kwatan kwacin dutsen uhudu na zinare ku ciyar da shi saboda Allah ya ba shi sadaka nabi yace ma balaga mudda ahadihim to ba zai samu ladin mudu ɗaya da ɗayan su ya ciyar ba wala nasifa ku kai ko cikin tafin hannunsa ɗaya ba zai samu ba ladan cikin tafin hannun sahabi ɗaya da ya ciyar fi sabilillah ba zai samu ba wato anan annabi sallallahu alaihi wasallam yana nuna cewa duk wani wanda ba sahabi ba ya fita tsammanin zai kama kafar sahabi ko zai kai da farin sahabi wallantana har ya ji wai karfin halin ne zagi sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da rayuwa babu wani wanda ya taɓa mallakar kwatankwacin dutsen uhudu na zinare Allah ya sani babu wani wanda ya mallaki wannan ko ba za a ba samu wanda zai mallaki wannan ba shi ka mallaki zinari da yawan dutsen uhudu babu shi to sai aka misali da wanda dan ka fidda rai cewa ba zai yiwu ba ce law an faqa ahadukum mithla uhudin dhahaba to wannan kamar yadda Allah subhanahu wataala ne yake faɗa game da kafirai cewa ba za su shiga aljanna ba ayar kuma aljannata hatta yalija aljamalu fi sanbi alkhiyam asira kuma ya wuce ta kofar allura wannan kowa ya san cewa babu ta yadda za a yi raƙumi ya wuce ta kofar allura kawai da aka yi musu ya ku fidda rai ma ba za ku shiga aljanna ba to haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da wannan misali don ya fahimta muku cewa ba za ka kamo sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ku irin aikin ku da za ka yi na alheri to ballantana har ka iya samun kalbin halika zagi sahabbai baka waɗannan hadisai musu inganta ba amma rashin ingancin su ba shi yake nuna halaccin zagi sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba kowa ne daga cikin musulmi ya halacci ka zage shi kai ko ba musulmi bane wa ya daga koma ga Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tasubbu al amwat innahum qad afdhu ila ma qaddamu kada ku zage matattu domin sun yanzu sun je sun iske abinda suka aikata don haka mutum ko ba musulmi ba ne ya riga ya mutu ya koma ga Allah ya riga ya je ya iske abinda ya aikata babu wani hikima babu dalili na zagin shi sai mu duba za mu ga Allah subhanahu wataala ya hana hatta ka zagi gumaka duwar wasu itatuwa sassaƙaƙƙun itatuwa saboda zagin su babu maslaha sai ma ta haifar da wata mafsada wata barna Allah ce wala tasubbu alladhina yad'una min dunillah fa yasubbu Allah adwan bighayri ilm kada ku zagi abin da suke bautawa ba Allah ba su ku sai su zagi Allah bisa zalunci ba tare ba da ilimi ba su ta'addanci ba da ilimi ba idan har Allah ya hana a zagi gunki saboda gudun kada mai gunkin ya ji shi kuma ya zagi Allah ina kuma mutum ya zagi wani ɗan adam ko ya zagi musulmi ballanta na hari sai da zagin sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam
sai tambayar da ta zo take cewa assalamu alaikum malam ko ya halatta mutum ya aske gemunsa a garin da sunna ba su yaɗu sosai ba ana ma ganin mai gemu kamar wani tsagera ko ɗan ta'adda yana ɗage kuskure kaɗan sai a kama shi
to matuƙar dai ba cutar da shi ake ba don kawai zargi ko wani kallo-kallo sai haƙuri ya jure da haka za a rata ganin halayensa masu kyau ɗabi'unsa masu kyau wannan zai sa a yi sha'awar abin da yake kai na fahimta addini a yi koyi da shi haka idan ya ce zai rika sassaƙi abubuwan da suka tabbata na addini to idan babu kuma ranar da zai iya sanar da mutane addini sai dai idan ya tabbata cewa akwai cutarwa to abin da yake mai cutarwa irin wannan idan ba za ka iya barin gurin ba asali in za ka iya barin gurin ka je inda za ka yi bautar Allah cikin nutsuwa cikin kwanciyar hankali ba tare da tsangwama ba to haka ya kamata ka yi ka zauna gurin da za ka riga ɓoye musuluncinka tare da cewa akwai inda za ka bayyana musuluncinka in ya zama na ba ka da iko babu yadda za ka yi kuma za ka cuto to wannan za ka iya bar wannan domin kare lafiyarka ka ji ka faɗa cikin wani abin da zai cutar da kai saboda haka dole sai ka auna ba haka kawai tun a karan farko ba ka riga abin nan karanci da abin da yake sunna ce kuma yake sallah da sallah saboda wasu ba sa san su ganta haka wannan ba daidai bane
to sai ce assalamu alaikum malam macen da ta kasance duk sanda za ta haihu sai an mata aiki ma'ana sai an ciro mata dan shin ya halatta a juya mata mahaifarta ta hakura da haihuwa daga Abdul Fattah
to idan haihuwar ta za ta cutar da ita to ya kasance ta kai wani yanayi da idan ta sake yin ciki za ta haihu kamar yadda likitoci za su yi mata bayani zai iya kaiwa ga halakarta ko salwanta ta kusa shiga wani wayoyacin hali to ya halatta dakatar da haihuwar ana iya dakatar da haihuwar dakatar da haihuwa ba lallai ya kasance ta hanyar cire mahaifarta ba wai abin da za a iya ba ta ko a yi mata wata allura ko a yi mata wani abin da zai dakatar da haihuwar da idan an buƙace ta nan gaba za ta iya dawowa ba a cire mata mahaifa ba wannan idan har an kai ga wani yanayi da likitoci za su ba da shawara kan a yi haka an ba a kai ga wannan yanayi ba to bai halatta ta yi ba
sai sako na gaba wanda ke cewar malam sana'ar aski yake yi amma yana karkashin wani ne misalin naira 100 ake biya to idan ya yi wa mutum sai ya ba shi naira 100 domin jin daɗin askin 200 wato to malam idan ya ɗauki 100 ta zama halattunsa daga nazifi bayan
idan ya yi askin yana aski a gurin ana biyan shi ko ba haka ba ana biyan shi in wata ya yi ko da sati ko ko dai wata jinga da aka yi da shi ana biyan shi bai halatta ba don an ba shi 200 akan askin kuma ya rike 100 a jadiri inda haka ne ya zaman sa gina mana aje a ba shi ai dan ya zo gurin ne aka ba shi inda a ce a gida yake za a ba shi nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk da muka ba shi aiki muka kuma biya shi sannan ya karbi wani abu ya koye to wannan ya haince mu ya ci amana to da ka idan har an baka 200 akan askin to kudin askin ne yadda ake bukata ka tara kudin sai ka tara ba laifi in mai gurin ya zo kai masa bayani to akwai kuma wani ya zo maimakon ya ba da 200 ya ba da 100 ya ba da 200 in ya ce tuka ki 100 in kamar na bar maka shikenan amma ba haka ba to yana nan na mai rumfa ne sai idan mai rumfa halatta maka
sai kafin ɗaliban makarantar Ibn Taymiyyah ta gadam suke cewa malam shin akwai zakka a cikin gida idan akwai to za a fitar ne tana cikin kwansanta
to kamar yadda muka faɗa a kai ita ma zakka ita ma gida haka ne kurin mazahib abin nan ba a fitar mata da zakka saboda ba abinci ba ce da ake abin nan dogara a kansa so amma idan ya kasance dukiya ce da ake noma ana sayarwa to duki da aka samu da ake wa zakka ana idan ta shekara a hannun mai dukiyar to zai fitar ma wannan dukiyar zakka
to ma lalla ya tsaka da alkali masu raro duka da wannan muka kawo karshen shirin a wannan mako sai kuma za ku yi aiko da naku sakonnin tambayoyin ta kan lambar waya 0800 555 4443 da kuma 0700 787 4442 sai kuma takon WhatsApp a kan 0700 660 1455 ko kuma cikin adireshin imel na fatirin rahama a tiyau.com da kuma shafin fatirin rahama da ke dandalin karzumta na Facebook kamar da nishe malami namu a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Jalimo babban malami a tsangana nazarin shari'a da addini musulunci ta jami'ar Bayero da Kenan Kano wanda ke samun dama domin amsa waɗannan tambayoyi naku Sifila Usman Usmani shi ne ke kira mana sautin a kan na'ura Anas Idris Hassan da na gabatar nake cewa muka kasance lafiya.